نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكوان وتا شابير قوات الربيع الآخر شكرة تدبو إيدة داريو إيدة أربعين دبير هجرة من زنسيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة shine kuma ya dace da 30 ga watan 10 shekara ta 2023 shekarar miladiya. Dan uwa, za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na Wiqayatul Insan min al-Jinn wa Shaytan wallafa al-Sheikh Wahid Abdussalam Bali hafizahu Allah ta'ala. Idan ba a manta ba, wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a gaba ta 12 daga cikin gabobin da mallam ke mana bayani akan abin da ya shafi kiyaye harshe a cikin fasali na 6. Insha Allah ta'ala kai tsaye zamu tashi gaba ta 13 hibbul lisani ani sukhriyati wal istihza. Hibbul lisani ani sukhriyati wal istihza shine kiyaye harshe game da as-sukhriya wal istihza. Da as-sukhriyatu da al-istihza kalimatani mutaradifatani, kalmomi ne guda biyu da suke kusan daukan ma'ana iri daya, shine izgili ko wulakantarwa ko kaskantarwa. Kalmar as-sukhriyatu maddata daga sinun ne kha'un ra'un sakhara, bi ma'ana at-tadhlil, kaskantar da abu, wulakantar da abu. To haka ita ma al-istihza duk abu ɗaya suke ɗauka. Addinin musulunci ya yi hani da yi wa mutum izgili, sai dai shi izgili kashi biyu ne ɗan uwa. Akwai izgili da mutum zai yi wa ɗan uwansa da shi da shi saboda wani abin da ke tattare da shi wanda yake gani a gajiyawa ce ko tawaya ce ko kasawa ce a tattare da shi, sai masa izgili ko da idansa ko da aikinsa ko da maganarsa. Wannan haramun ne addinin musulunci ya haramta shi. To akwai izgili kuma da yake wannan girma, shine mutun ya izgili wajandabin addini ko abin da ya shafi Allah madaukakin sarki ko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya shafi dungurungum addinin musulunci, mutun ya izgili a wannan nahiyar. Wannan babban al'amari ne da yake iya fitar da mutun daga musulunci gaba daya. Akwai hadari kware da gaske mutun yayi izgili wa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa ko kuma abin da ya shafi addinin musulunci. Mai yadda mun karanta irin wannan gabar a baya, ya tabbata annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sun je yaki shi da sahabbansa. Wasu daga cikin munafikai suke tattaunawa game da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da sahabbansa cewa waɗannan mutane masu manyan ciki, masu katin ciki, idan ma an je yakin me za su iya yi, sai su bushe da dariya. Sune wa annabi da sabai izgili. Saboda haka a cikin waɗanda ake zancen a gabansu akwai wani mumini sahabi wanda shi ba munafiki bane, sai ce to wallahi sai na zo na gaya wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi abinda kuke tattauna munafikai ne. To kafin ya kara so, Allah madaukakin sarki ya aiko da wahayi ya riga shi zuwa an gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine lokacin da annabi yake gaya musu abinda suke sai suke musawa cewa ba su faɗa ba. Shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta musu ayar qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Suna mimitawa suna cewa ya rasulullahi wallahi mun faɗi wannan maganan ne ba dan izgili a gare ka da sabanka ba, mun faɗa ne kawai domin rage arata ta tafiya, muna faɗa ne domin tattaunawa irin ta matafiya don mun rage zangon tafiya. sai annabi ya ce musu yanzu ga Allah da ayoyinsa da manzansa kuke yin izgili kuke yin wasa to la ta'tabiru kada ku kawo wani hanzari kad kafartum kun riga kun kafirta ba'a da imanikum bayan da kun imani suna faɗa annabi na mai ta musu saboda ka ɗan uwa akwai matukar hadari a cikin addinin ka in abi ya shafi janibin Allah ko manzansa to kaza bakin ka kai shiru ba a yin wasa da wannan abu shi sa kun ga duk masu kokarin yin wasa da wani abu na alqur'ani ko aya alqur'ani ko hadisan manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi ko wani abu na addini da sunan comedy wallahi wannan ba comedy suke ba comedin kansa da kansa suke ba dan abu ne da zai iya kwabe musu riga imani gaba ɗaya daga tattarin su ba a yi wa Allah madaukakin sarki da manzon sa wasa eh irin wannan wasan ka je ka yi tsakaninka da kai da dan adam dan uwanka amma abu ya shafi janibin Allah to ja baya da shi akan abu aka ce addini ne in kaga zaka iya yi kamar yadda na sha mai tawa sai ka aikata shi idan ba zaka iya ba sai ka ja bakin ka kai shiru amma misali a ce addini ya ce mace ta sa hijabi sai mutun yayi izgili yayi hijabi izgili ya zagi hijabi ko ya fada bakar magana akan hijabi wannan izgili ne wa addinin Allah zai iya fitar da mutun daga addinin musulunci ko ya maka magana game da wani abu na shigar addinin musulunci ko wata dabi'a ta addinin musulunci mutun yayi izgili wa wannan abu wannan shi ma abu ne da yake fitar da mutum gaba daya daga cikin addinin sa na musulunci Allah madaukakin sarki kiyaye
amin
to malam zai tattauna ne a cikin wannan babin akan bangare na biyu shine bangaren da ya shafi izgili tsakaninka da dan uwanka ya tsakanin mutum da mutum malai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la yaskhar qaumun min qaumi kada wasu mutane siwa izgili wa wasu mutane kada wasu mutane su faɗi wata magana ko su wani aiki da yake nuna izgili ne kaskantarwa ne wulakantarwa ne ga wasu mutane yan uwansu Allah madaukakin sarki ce asa ayyakuna khairan minhu me yiwa ne waɗanda aka yi izgilin sun fi waɗanda suke yin izgilin alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki wala nisa'un min nisa'in hakanan kada wasu mataye si izgili su wulakantar da ƴan uwansu mata asa ayyakunna khairan minhunna Allah madaukakin sarki ce me yiwa waɗanda suke yin izgilin ko kuma waɗanda ake yin izgilin su ne mafiya alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki sama da wanda suke musu izgilin Allah subhanahu wataala ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kada ku rinka yin allamzu allamzu shine kibce nuna mutum da ido ko da baki da nuna da niyyar yi da shi ko wulakantar da shi ga mutumin na ya to ko ka nuna shi da ido wannan shi ma haramun ne Allah madaukakin sarki ce wailil li kulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga dukkanin wanda yake kibce da bakinsa ko yake kibce da idansa ko yake ishara da hannunsa da niyyar wulakantar da wani da niyyar kaskantar da wani idan ba da niyyar kaskantawa bane muni ne ko wani abu makamancin haka wannan babu laifi to shine wala talmizu anfusakum Allah ce wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junan ku da laqabuka laqabi shine wani suna da ba sunan da iyayen mutum suka sa masa ba a sa masa domin a rinka kiransa da shi to duk laqabin da yake mara kyau ma'anarsa ba shi da kyau Allah madaukakin sarki ce ku daina jifan junan ku da shi duk laqabin da yake akwai wani abu na rashin kyau a cikin sa ko sunan kafirai ne ko wani suna ne da yake dauke da wani shumanci lalle ne musulmi mu guje shi a tsakanin mu kada ka bari a sa maka kai ma kuma koda wani ya sa wa kansa kada ka gaya masa in dai suna ne mara kyau a matsayin laqabi kada ka sa kada ka rinka gaya masa ko yana so amma laqabi mai kyau wannan babu laifi ka gaya mutum babu laifi in mutum yana san laqabin sa to babu laifi ka rinka gaya masa in ka fahimci ma yafi san laqabin akan sunan a je sunan rinka gaya masa laqabin babu laifi wannan insha Allah ta'ala shine wala tanabazu bil alqab Allah ya ce bi'sa ismul fusuq ba'da al iman tir da sunan fasikanci bayan imani shine irin waɗannan sunaye marasa kyau da ake gaya musu mutane Allah ya ce man lam yatuba ulaika wa hum zalimuna lalle wanda basu tuba daga waɗannan abubuwa ba wancanan ka sune azzalimai Allah madaukakin sarki kiyaye malai ce wasukhriyatu abinda ake nufi da asukhriyatu hiya an-nadhru ila al-maskhur minhu bi'ain an-naqs shine kallon wanda ake wa izgili ko wanda ake wulakantawa bi ainin nafsi da kallo na tawaya a rinka masa kallo kallo na kasanci na tawaya walistihanati da kuma wulakantarwa wattahqiri da kuma kasantarwa wattanbihi ala aluyubi wan naqa'is ala wajhin yudhaku minhu da kuma kokarin kwakulo ko kai hankalin mutane ala aluyubi wan naqa'is game da wasu aibobi ko wasu tawaye tawaye da shi wannan mutum yake da shi ala wajhin yudhaku minhu abisa fuskar da kai ne domin a gani ai masa dariya ka faɗi wani abu da yake da shi ko ka ankarar da mutane wata siffa da yake da shi ta hanyar kwatantawa ko ta hanyar faɗa da baki kai ne dan mutane hankalin su ya kai wajen su masa dariya a gane wani yana da wata tawaya a siffar sa wani yana da wata tawaya a yadda yake magana ko abin da ya kama da haka idan yi magana sai ka maimaita maganar sa sai mutane su mai dariya idan yayi tafiya sai ka maimaita tafiyar sa sai mutane su mai dariya duk abin da ya kai ne dan ka nuna mutane yana da wani kaskanci a tattare da shi malai ce to wannan shi ake nufi da as-sukhuriyat wa qad yakunu zalika bil muhakati fil fi'li wal qawli hakan yakan iya kasancewa ta hanyar hikaito maganar sa ko kuma ta hanyar hikaito wani aiki daga cikin aiki da yake wa qad yakunu bil isharati wal ima kuma yakan iya kasancewa ta hanyar nuni e ko dai ishara ka nuna shi da hannu ko ka nuna shi da baki ko da ido duk ya shiga ciki wannan maganar malai ce ka duba littafin afatul lisan ana yi dauko wannan ta'arifi na as-sukhuriyat sai malai ce walima listihza'u min al-mu'minina to dan me ma zai sa ban malai ce ban ga dalilin da zai sa wani mu'mini ya rinka yi wa dan uwansa izgilanci ba dan me izgilanci zai rinka fitowa daga dan uwa mu'mini ma'ana abinda malai ke cewa bai kamata lalle abu ne mara kyau ya kasance a matsayinka na mu'mini musulmi har ka iya wa dan uwanka musulmi izgili me dalili sai malai kawo hadisi sai ya ce wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ruba ko rubba duk wannan kalma ana karanta ta da ko ka ce rubba ko ka ce ruba duk a larabci halatta ka faɗa ash'asa aghbara fasara rubba shine tana zuwa littakfir yawaita abu da yawa wani lokaci kuma tana zuwa bi ma'ana bidhiha da ma'anar kishiyar mafi yawa menene ma'anarta dan kadan ke ita rubba tana zuwa da ma'anarta da kuma kishiyar ma'anarta wani lokaci ta zo da ma'anar da yawa wani lokaci kuma sai ta zo da ma'anar dan kadan duk alarafi tana dauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai rubba ash'asa aghbara da yawa zaka samu ash'asa wanda zaka ganshi a kansa yayi kura yayi datti ya ci kurkude ma'ana alamun rashin kintsi ko alamun rashin galihu aghbara kuma jikinsa duk yayi kura yayi fututu kaga mutumin da aka ce kansa yayi ya dukunkune babu gyara a kansa sannan jikinsa yayi kura ba alamun gyara ka san galibi a mutane a yanzu shi aka dauka a matsayin kaskantacce wanda ba kowa ba eh wanda ba shi da komai kenan to annabi ya ce da yawa irin waɗannan mutanen zitim raini ma abocin tifafi guda biyu ya galgalallu su ne at-tumraini tifafin da suke matattu nan ya yage nan an yi fati nan an haka nan ma wuddiga sanan tifafin sa guda biyu marasa kyau da riga da wando ko da izar da rida da mayafi da abin nan dinsa wala yubau lahu irin mutanen da ba a kai hankali man zuwa gare su ba a kula su ko wani abu ake na taron mutane to ba za ka ga hankali yana koma zuwa gare su ba irin mutanen da sun tauba ne za ka kowa ya tafi zuwa gare su a je a taro su a gaishe su a zo a zanar da su a shi idan ya zo ma sai a rika tanin waya gaito shi wa ma ya kirawo shi waje to irin su annabi ya ce kaga irin waɗannan mutanen suna nan da yawa a cikin ku suna yawo annabi ya ce law aqsama ala allah wallahi da zai yi wa allah alwashi ya ci wa allah madaukakin sarki alwashi ya ce wallahi allah sai yayi abu kaza annabi ya ce la abarrahu wallahi sai allah ya kubutar da shi yan uwa fahimci wannan irin mutanen da ake kallon ba kowan kowa bane dan wutar waya annabi ya ce madfu'un inda al-abwab irin mutanen da idan ma wani taro ake suka je bakin kofa shi wanda aka sa a matsayin gateman wanda yake kula da gate ko sauraron su ma ba zai bare balle bashe shiga da yaje kawai ya koro shi kai malam me ya kawo ka waye gaice ka bannan ba irin ku ne suke zuwa nan ba koran sa ake a irin waɗannan guraren ba shi da wata kima a yadda mutane suke kallo amma a wajen rabbul izzati kuma mai matsayi ne suna nan kuma a cikin musuna yawo shi yasa ba a wulakanta dan Adam wallahi yan uwa annabi ce irin waɗannan mutanen sai ka ga mai masa wulakanci ka gama kaskantar da shi ka gama tozarta shi ka gama ci masa mutunci idan ya daga hannu yace ya ubangiji ka saka min wallahi in baka wasa ba za ka kwana ba wallahi idan baka wasa ba ina rantsuwa da Allah ba za ka kwana mutuwa za ka yi suna nan in yace Allah ya kashe ka wallahi sai Allah ya kashe ka korai haka annabi yace law aqsama Allah inda zai ciwo Allah alwashi yanzu ba sanyi sanyi muka fara shiga ba inda zai daga hannu yace ya ubangiji sai an yi ruwa yau wallahi sai ga ruwa ya sauka suna da wannan matsayin a wajen Allah madaukakin sarki haka annabi ya faɗa shine law aqsama ala Allah inda zai ciwo Allah alwashi ya rantsuwa wa Allah madaukakin sarki annabi ya ce la abarrahu da sai Allah ya kubutar da wannan rantsuwar ta ba za ta tafi a banza ba me yasa malaika wannan hadisi dan ya nuna maka cewa idan akwai irin waɗannan mutanen a cikin mutane da kake mu'amala da su dan kai Allah ya baka wani matsayi me abin wulakanci me abin wulakanci kai me bi matsayin da Allah ya baka dukiya ya baka wani mukami ya baka wata sarauta ya baka amma ko ka dan baka da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki Allah baya son ka dan baka bin Allah shi kuma wancan bashi da irin wannan matsayin kaskantacce ne a wajen mutane a idan mutane amma kuma Allah yana son sa to ka kyautatawa irin waɗannan sai Allah madaukakin sarki maka abin da baka tsammani ka muna na masa kuma ka wulakanta shi sai Allah madaukakin sarki dan maya maka abin da baka tsammani mara kyau saboda haka suna nan ko da a cikin sahabbai an samu irin waɗannan shewa akwai sahabin da in kai masa abin in yi maka addu'a wallahi sai ta kama ka daga cikin sa akwai irin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda wani mutum daga kasar daga Iraq ya kawo kara sojan sai da Umar an tura shi a matsayin gwamna yace shi a kauye taso daga garin Iraq ya zo har garin Madina ya kawo kara sa yace su ko wannan gwamnan da aka tura masa ba sai yarda da shi ba baya fita a yaki da shi idan aka kawo abin da ya kamata a raba mutane sai ya fifita kansa yayi ta faɗa abubuwa na sharri sai na Umar ya aika ya ce Sa'ad ya zo garin Madina ana kiransa haidu kwata ana kiransa saboda aka yi bar garin Iraq ya zo garin Madina aka karanta masa duk abin da ya faɗa to kafin sai da sayyidina Umar ya tura wani daga cikin sa bai ce ka je ka tambaye sai duk masallatan da yaje idan ya tambaye sai a ga masa wannan mutumin ƙarya yake Sa'ad mutumin kirki ne bawan Allah ne duk abin da ya kamata na shugabanci ya yi sai da yaje masallacin su wannan din da ya kawo ƙara to shine sai samu wanda suka dangoye bayan sa saboda mutanen kawai ne kawai to shine sai masa addu'a yace wannan mutumin idan har abin da ya faɗa akai na ba ƙarya bane ba gaskiya bane ƙarya yayi mun yace Allah ka tsawaita rayuwarsa Allah ka fitine shi a rayuwarsa ya bar sosai munanan addu'o'i kuma kafin ya mutu sai da wannan duk addu'a da ya masa da kaba shi malamai suka ce marwacin hadisin yace saboda tsufan wannan mutum sai da ya kasance fata idan sa wannan ta fado kan idan sa ka san tsufa ya kai tsufa fatan idan sa wannan ta zazzago ta fado kan idan sa ta rufe idan amma a wannan shekarar nasa yana tafiya idan ya ga ƴan mata sai ya rinka dambin sai yana ƙoran kambo su saboda me addu'ar Sa'ad yace Allah ya fitine shi a rayuwa to akwai irin su shi yasa ba a wulakanta mutane yan uwa ba a wulakanta mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Birr wa Sila babu fadli du'afa'i wal khamilina hadisi na 2622 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ليت أن نبكر هذا أمسي سكارة بتاع غريشة نتوى إن الله لا ينظر إلى صوركم للي ألا ملوك تنسل كي بايا دوبا إزوى سورورنك سورة ديكينك ينين كالة ديكينك دوبوني كي قديريني كي ميكيماني باروان ألا ملوك تنسل كي دوانا وأموالكم باكما يكالن دوكيو ينك نوى كتارة mai kamal laka na kadara ba ruwan Allah madaukakin sarki da kadarka Allah baya kallon wannan abu ne da yake kowa za a iya bashi kaskantacce da madaukaki a arne da wanda yake musulmi ko Allah zai iya bashi walakin sai dai abinda Allah yake kallo shine yanzuru ila qulubikum Allah yana kallon zukatanku ne da abinda zuciya take kunsa da shi na imani da tsoron Allah madaukakin sarki wa a'malikum da kuma aikin da kuke yi na zahiri ban Allah madaukakin sarki wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake a hukunci akan sa idan ka fi wani tsoron Allah a zuciyarka ka fi shi ayyukan alkhairi a zahiri to ka fi shi ko a wajen Allah inna akramakum indallahi attaqakum eh duk wanda ya fi wani a wajen Allah madaukakin sarki wajen biyayya a zahiri da baɗini to ya fi shi a wajen Allah madaukakin sarki wannan hadisi Imam Muslim shi ma shi ya fitar da shi a cikin dai wancan kitabi na Albirri wassila walba'ithu ala al-istihza huwa al-kibar mala yace babban abin da yake kai mutun zuwa ga wuya wulakanta mutane kaskantar da mutane shine girman kai mala yace kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kamar yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya fada yace الكبر بطر الحق وغمط الناس ابن ake kira girman kai shine batrul haqi in gaskiya wa ghamtun nas da wulakanta mutane da kaskanta mutane da nuna mutane ba kowa bane to babban abin da zai sa dama kaiwa mutun izgili shine daukar sa ba kowa ba idan kana ganin mutun ya isa idan ka taya za ka kai masa izgili ba za ka yi masa ba to rashin kallon mutun a matsayin ba kowa ba kana gani kaskantacce ne to wannan kuma shi zai daka kai masa me kai masa izgili wanda shi kuma wulakanta mutane din da kaskanta su alama ce daga cikin alamomin girman kai kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cin gaskiya da rena mutane babu wanda yake ya ga maka gaskiya ka bita kai abin da ka faɗa shine daidai duk wanda bai kawo abin da ya dace da ra'ayinka ba daidai ya faɗa ba duk wanda yake da irin wannan alama ce ta girman kai lalle sai ya tuba wa Allah madaukakin sarki ya daina sannan rena mutane wulakanta mutane ba wanda ya isa sai kai wannan shi ma alama ce ta girman kai duk wanda yake da shi sai ya tuba wa Allah madaukakin sarki ya daina rawahu ahmad wa muslim wannan hadisi imam ahmad da imam muslim suka fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri annabi ce ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance a zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na girman kai kwayar zarra malamai suna kwatanta ta da irin kamar ka ci a yan rana idan ana rana ka dan bude windon ka zaka ga hasken rana ya shigo dakin ka idan ka tsira wannan hasken ido da kyau zaka ga wasu yan kwayoyi kanana suna yawo a ciki to wannan kanana kananan kwayoyin kaga yanayin girman su to malamai suka ce su ne kwayar zarra to wanda yake da irin wannan kwayar na a cikin zuciyarsa na girman kai annabi ce ba zai shiga aljanna ba in kaga ya shiga aljanna to ya tuba ya daina ko kuma an sa shi a cikin wutar jahannama an masa azaba an wanke wannan girman kan in dai ba kafiri bane to su a fito da shi kuma a kai shi aljanna Allah madaukakin sarki kiyaye wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi da imam tirmizi ya hadisi ne sahihi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace bi hasbi mri'in min ash-sharri lalle ya ishi mutun girman sharri a tattare da shi ay yahqira akhahu almuslima da ya wulakanta dan uwansa musulmi ya ishi mutun girman sharri a rayuwarsa koda ba shi da wani sharri sai wannan to ya ishi sharrin da zai masa sanadiyar shiga wuta wanda sharri ne shine kasance yana wulakanta dan uwansa musulmi wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi na goma sha hudu hibbul lisani an ifsha'i sirri shine lallai kafin ka iya shiga cikin masu kiyaye harshenka dan uwa sai ka iya kiyaye harshenka an ifsha'i sirri daga bayyana sirrinka eh daga bayyana abin da yake na sirri ifsha'u sirri shine fito da sirri sai malai ta huwa yanqasimu ila qismaini shi bayyana sirri ya kasaka so biyu ifsha'u sirri nafsi wa ifsha'u sirri al-ghayb na farko shine mutun ya bayyana sirrin kansa da kansa na biyu kuma shine mutun ya bayyana sirrin waninsa dukkanin waɗannan haramun ne bai kamata ba kai a matsayinka na dan adam akwai sirrin da ya kamata kai kadai kamata a san kayanka kai kadai kamata ka san kayanka ka kiyaye kayanka saboda haka bai kamata a ce kana fito da sirrin ka kana ga yawo su ba wannan rashin mutuntaka ne kuma zai jawo ka zubar da mutuntinka sosai a wajen mutane dan duk wanda ka zo ka ga masa sirrin ka an maka yawa sabuwar taron da sirrin na naka zai saka kuka wannan sirrin naka da ka fito ka ga masa wallahi da shi zai saka kuka wata ran dan tsakanin dan adam da dan adam dole wata ran za a samu sabani idan baka samu mutumin kirki ba wanda ya san abin da ya kamata to da wannan sirrin naka zai saka kuka to shi sa dan uwa zantuttuka kala-kala ne akwai zancen da lalle ya kamata ya kasance yana cikin zuciyarka kai kadai ba wanda zai sani kowa ya kuwa akwai zancen da ya kamata a ce akwai wanda zaka samu ka amince da shi amininka sai ka iya gaya masa akwai zancen ka da dan kowa ya sani ba matsala to kowanne a aje shi a gurbin sa kowanne a aje shi inda ya kamata sannan akwai kuma ya da sirrin wani shine zancen da wani zai zo ya baka labari akan sanasa da ya shafe shi to shi ma lalle ne ka kiyaye masa sai ma lalle ce wakilahuma duk waɗannan nau'i na boye sirri guda biyu mazmumun abin zargi ne idan mutum ya kasance yana iya fito da su wa mutane wal awwal sai ma lalle ce amma na farko ahwanu min athani ya fi sauki sama da na biyu wanne ne na farko shine ka bayyana sirrin kanka ya dan fi sauki da ka bayyana sirrin wani eh sirrin ka daman naka ne wannan amma ka bayyana sirrin wani wannan cin amana ne bayan akwai rashin mutuntaka kuma akwai cin amana a cikin sa malaci awwalan na farko ifsha'u sirril insani nafsuhu shine mutun ya bayyana ya fito da sirrin kansa da kansa min asbabi fashlihi na ɗaya daga cikin sababan da suka iya jawo masa samun matsala a rayuwarsa wa rubbama kana sababan fi zillihi ko fi zillatin liman afsha lahu sirran wani lokaci ma yakan zamto sababi ne na samun kaskanci ga wanda ya bayyana wa sirrin nasa ma'ana shi wanda ka bayyana wa sirrin naka zai iya amfani da wannan sirrin naka ya kaskantar da kai ga wata magana mai kyau ta sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيدنا علي الله قال ما سيردا يتي سرك اسيرك سرك اسيرك سرنك اسيرك فرسنن ياكينك ني فرسنن ياكي idan ka kama shi kai kake da iko akan sa ka daure shi ka kukume shi ka sashi a daki kai dake shi duk abin da ka ga dama kai masa kai kake da iko akan sa to haka sirrinka yake idan ya kasance babu wanda ya sani sai kai to zaka yi yadda kaga dama babu wanda ya sani sai malam sai Ali ibn Abi Talib yake cewa fa in takallamta bihi amma idan ka fito da sirrinka ka gaya wa wani ko ka gaya wa wasu yace to daga lokacin sirta asirahu kai ne kuma ka zama tofarsa nan yakin sa dan ku an fahimci wannan ibara idan ka fito da sirrinka ka faɗa yanzu kuma kai ne furtun nan yaki sai yadda ake da kai kenan da sirrin naka kai zaka yadda kaga dama da shi yadda ka san fursunan yaki ka kama shi ka daure shi to yanzu kuma kai aka kama aka daure shi yadda akai da kai da wannan sirrin naka za a iya maka komai za a iya bata maka suna za a iya ci maka mutunci za a iya sa ka kuka duk wani abu marke za a iya maka shi amma idan ka koyi kayan ka fa ba wanda ya sani shi sai wasir yana da muhimmanci a cikin rayuwarsa duk mutumin da zaka ganshi duk abin da ya same shi taje ya samu ne ya ga masa wannan bayan ma rashin mutuntaka akwai rashin hankali a tattare da shi ina ga mu akwai rashin hankali a tattare da shi babu wani a duniyar nan da zaka ce saboda aminci komai naka sai ka je ka ga masa wannan ba daidai bane eh ina so ni mana gyara akan wannan ka san akwai wanda zai ce ai ni ka san babu abin da nake boye maka to kowaye wannan ko wallahi kai kuskure shi wanda zaka je ka ga masa komai din wallahi kai kuskure kowaye kuwa duk yadda ka amince da shi kuskure ne wannan akwai sirrin da bai kamata ka gaya kowa ba ka bashi a cikin zuciyarka wani sirrin ɗan uwa da shi ake mutuwa a sa mutum a kabari saboda muhimmancinsa akwai abinda idan ka amince da mutum zaka iya gaya masa wannan ba laifi bane amma ba komai ake zo a gaya mutum ba ka ji wani yana fara cewa ai ka san ni ba abin da nake koyi maka a'a wannan ba daidai bane kowanne mutum akwai gwargwadon abin da ya kamata ka gaya masa gwargwadon mu'amalarka da kai da kusancinka da shi na taɓa baku misali a nan wajen nace kana mu'amala da matarka kana mu'amala da iyayenka kana mu'amala da abokanka kana mu'amala da 'ya'yanka
kowanne ɗaya daga cikin su akwai nau'in zancen da ya kamata kai da shi iyayenka akwai nau'in magana da ya kamata ka gaya musu wanda bai kamata ƴaƴanka da matanka su sani ba matarka akwai zancen da ya kamata kai da ita wanda maybe iyayenka bai kamata a ce kai da su ba ɗan uwa ba haka bane kowa akwai zancen da ya kamata ka gama kai da shi yanzu duk zancen da za ku yi da matarka kun samu sabani kun yi kaza asirinka ne naka na cikin gida da ka je ka zauna ka ga shi da iyayenka sai ka fara gaya musu wallahi bata kyauta mun ba te mun abu kaza wannan sirrin ya kamata su sani bai kamata ba daga lokacin da kake daukar sirrin matarka ka kawo iyayenka a lokacin su kuma suna tsananta ne a cikin zuciyarsu za su ba sa santa ba sa kaunata me yasa kana gallazawa ɗansu ɗan uwa ba haka bane ita ma idan tana daukar sirrinka ta je ta gaya iyayenta duk dangin da su ba sa san ka me dalili abinda suke gani baka da mutunci kana gallazawa ɗansu kuma kai ka san tsakanin kai da ita kai ke mata ne ita ma ta maka ɗan uwa ba haka zaman yake ba haka zaman yake kai ke mata rashin kyautawa ita ma ta maka rashin kyautawa waye ba ya wani to kai hakuri da naka ita ma ta hakuri da nata kowa ya rike nasa in abu ba ya yi tsami ba ya zama yadda ba za a yi abin nan ɗinsa ba to shine sai a fitar da shi amma sai ga duk abin da ya faru na sai ya ɗauka ya ji akai wa babansa ko babansa ya gaya mata da ƙarshe sai ga ana takun saka tsakanin matarsa da babansa waye jawo shi ne jawo ɗan uwa magana tana da matuƙar mahimmanci kuma akwai inda ya kamata a yi ta kowace magana ka san inda ya kamata ka faɗe ta sai kada ya kasance kawai ka zamto kamar famfo an buɗe shi sha duk inda ka zauna sai ka yi magana da kuma sirrinka abin mamaki wani ka ji daga haɗuwar mota ko haɗuwa ne da sauti ka zana ba da labarin matarsa sa ai mata ba su da kirki ai mata ta jiya a daidaita sauti kawai haɗu da mutum wallahi kuwa saboda tsabar rashin kamun kai musamman iyayenmu mata Allah ya saka musu alkhairi sai kaji a layin asibiti wallahi sai kaji ta fara kwance mutum ta zani a kasuwa a layin asibiti hirar ce kawai ta sai kaji ta fara bada labarin mijinta ai maza ba dan goyo bane ai kaza sai ta fara bada labarin mijinta bata santa ba maybe a gefen ta akwai wanda kuma ya santa ita bata san shi ba duk yaji abin da aka faɗa shikenan Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa mu yi kokari mu rinka rike sirrin mu yana da matukar muhimmanci a rayuwar mu wa qala hakimul libnihi wani mai hikima yake gaya wa ɗansa yace ya bunayya ya kai dan dana kun zawadan bil mali fi mawdu'il haqqi yace ka zamto mai yawan kyauta da dukiya a duk gurbin da yake na gaskiya duk gurbin da yake na tabbatar da gaskiya ne to yi kokari ya kasance ka taimaka da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka ظنينا بالاسرار عن جميع الخلق يكسنتي كاي مي قويوا ني شيني ظنينا مي قوي سرركنكا عن جميع الخلق دكنن هلك كاجبا ايتي عن جميع الخلق دكنن هلك يبا كون سر ني اكي غا متاني فان احمد دون المرء حقيقه مفي ابند اكا فيبو daga cikin kyautar da mutum Allah madaukakin sarki zai bashi fi wajhil birri ta fuskar kyautatawa malati al infaq fi wajhil birri mafi kyawun kyautar da Allah madaukakin sarki zai ba mutum shine al infaq fi wajhil birri mutum ya kasance yana ciyarwa a fuskoki na kyautatawa shine duk inda mutum ya san gurin alkhairi ne in ya sa dukiyarsa ta amfana al'umma to sai ya sa dukiyarsa a wajen sai ya bayar wuri na biyu kuma ya ce wani bukulu bi maktumi sirri mutum ya rinka rowa ta hanyar ɓoye sirrinsa ya rinka rowa sirrinsa shi sirri abu ne da ake so a rinka rowarsa ɓoye shi ake ba a fito da shi akwai mutumin da yanzu in ya fito ya gaya maka sirrinsa daga lokacin ka daina ganin mutuncinsa wallahi bayan yanzu kuma kana ganinsa a matsayin bahawan Allah nagartacce mutumin kirki amma daga lokacin da ya gaya maka wani sirrinsa sai ka ji ya tafi da shi sa sirri barin sa ake yan uwa a cikin zuciya Allah madaukakin sarki ya samu dace a nan za mu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi da shi a wasu yan baitutuka da malam ya kawo abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi